Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ki kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum, barkan ku da safiyar wato ranar Talata 14 ga watan Janairun shekara ta 2020. Suna na Sarfil Hashin Gumel, tare da Multrapa Luke Sanyinna da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai Multrapa, muka nan labarai.
Ɗaruruwan ɗalibai a wata shahararriyar jami'ar ƙasar Iran ne suka fito fili ƙarara suka yi Allah wadda da shugabanninsu a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'adda gwamnati ta bayyana cewa ita ce ta harbo jirgin saman fasinja na Ukraine akan kuskure. Masana na ci gaba da ƙorafi na rashin aiwatar da dokar kare ƴancin ƙananan yara a Najeriya shekaru 17 bayan rattabawa dokar hannu. Sannan kuma masana suna bayyana gurbatar yanayi da cewa ya fi tsananin kisa sau uku fiye da adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutukan kanjamau, tarin fuka da kuma zazzabin cizon sauro baki ɗayansu.
To Allah ya kyauta, kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa ƙoƙarin da ake na koyarwa da harshen uwa an samu nasarar fasar wasu littafan kimiyya daga Turanci zuwa Hausa.
Kowane mai karin harshe yana da iko ya amfani da karin harshensa, ba sakwace yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi bane, ba katsani yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi bane.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafa Sakwata zai kawo mana, amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya, ga kuma labaran duniyar. Ɗaruruwan ɗalibai a wata shahararriyar jami'ar ƙasar Iran sun fito fili ƙarara suka yi Allah wadda da shugabanninsu a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'adda gwamnati ta bayyana cewa ita ce ta harbo jirgin saman fasinja na Ukraine akan kuskure. Wasu hotunan bidiyo da dama da muryar Amurka ta samu, ɗaliban na jami'ar fasaha ta Sharif da ke Tehran, wata babbar jami'ar ƙere-ƙere, sun tattaru a wani fili a cikin jami'ar ajiyar Litinin inda suke tare da take tare kuma da sauraren wasu masu jawabai suna sukan lamirin gwamnati. Muryar Amurka ba ta tantance da sai hancin hotunan bidiyon ba. A cikin ɗaya hoton bidiyon, ɗaliban na rera taken sun kashe mana masu jini a jika, suka musanya da mullahs. Sun yi amfani da kalmar masu jini a jika domin girmamawa ga ɗaliban Iran fiye da dozin ɗaya da ke cikin jirgin saman na Ukraine waɗanda makami ya harbo da tashinsa daga Tehran zuwa Kiev a ranar Laraba da ta gabata. Tsawon kwanaki uku shugabannin Iran sun kafe cewa matsalar inji ce musababin faduwar jirgin da ya kashe dukkan mutane 176 da ke cikinsa, har sai ranar Asabar da jami'an sojin Iran suka tabbatar su ne suka harbe jirgin bisa kuskure. A shekara ta 2003 shugaban ƙasar Najeriya a wancan lokacin Olusegun Obasanjo ya rattaba hannu ga dokar kare ƴancin ƙananan yara domin kare haƙoƙinsu da kuma kare su daga aikin wahala. Amma bayan shekaru 17, miliyoyin yara a Najeriya suna aiki mai matuƙar wahala domin samun kuɗin tafiyar da rayuwa da kuma tallafawa iyalansu. Masani fannin shari'a Ibrahim Kason ya ce abubuwa da dama ne ke hana dokar ta yi aiki.
Unfortunately, in this part of the world, poverty and illiteracy.
Ya ce abin takaici ne a wannan sashe na duniya, talauci da jahilci da kuma riko da al'ada da dokokin addini na daga cikin dalilan da suka hana ruwa gudu na aiwatar da dokar kare haƙƙin yara a Najeriya. Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da ƙasa ta ce kashi 43 bisa 100 na yara a Najeriya suna yin nau'o'i da dama na ayyukan wahala, duk kuwa da haramcinsa da tarukan ƙasa da ƙasa suka yi. Masana sun ce muddin ba a yi cikakken aiwatar da haramcin ba, yaran Najeriya da dama ba za su ji daɗin rayuwa ba. Gurbatar yanayi ya fi tsananin kisa sau uku fiye da adadin waɗanda ke mutuwa da cututtukan kanjamau, tarin fuka da zazzabin cizon sauro baki ɗayansu, a cewar wata sabuwar ƙididdiga. Gurbatar yanayi na ɗaya daga cikin manyan al'amuran da ke haddasa mutuwa, to amma kuma lamari ne da ba a cika baiwa kulawa ba a duniya. duk kuwa da tsananin munin da yake haifarwa lamarin ya zarta shan taba sigari ko kwankwadar barasa ko ma shan miyagun kwayoyi ya mafi karfin duk wani abinci da bai bayar da lafiya ko cututtuka masu yaduwa kai har ma da yaki. Rahoton ya bayyana cewa gurbatar muhalli daga ayyukan yau da kullum kamar amfani da murahu masu hayaki da rashin tsaftar muhalli duk suna raguwa, yayin da gurbatar yanayi na zamani daga kamfanoni da ababen hawa da kuma gurbatar sinadarai suke kara wato da kuma gubar sinadarai suke kara yawaita. Kasashen India da China su ne suka fi yawan mutuwar jama'a da ke da alaka da gurbacewar yanayi, sannan sai Nigeria da Indonesia da Pakistan. Amurka ita ce kasa ta bakwai a jerin. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yaro takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat Elizabeth Warren ta ce Bernie Sanders yayi jayayya da ita kan yiwuwar zaben mace a matsayin shugaban kasa lokacin da suka gana a shekara ta 2018. Warren ta fitar da sanarwa jiya Litinin da yamma bayan da Sanders ya bayyana rahoton da ke cewa ya faɗa mata ba za a zaɓi mace a matsayin shugaban ƙasa ba a zaman shashe faɗi maras tushe. Gidan talabijin na CNN ya ruwaito a jiya Litinin cewa Sanders ya yi furucin ne a wani taro da Warren a shekara ta 2018 sa'ad da suke tattaunawa akan ƙudurinsu na tsayawa takarar shugaban ƙasa. A cewar CNN, Warren ta faɗa wa Sanders cewa za ta yi muhawara mai ƙarfi akan tattalin arziki kuma za ta iya samun goyon baya mai yawa daga masu zaɓe mata. An yi zargin Sanders ya amsa mata da cewa baya tsammanin za a zaɓe mace, lamarin da ban haushi yadda makonni uku kafin zaɓen fidda gwani a Iowa kuma shekara ɗaya bayan keɓantacciyar tattaunawa ma'aikatan da ba sa ma cikin ɗakin za su yi ƙarya akan abin da ya faru, a cewar Sanders a wata sanarwa da ya fitar akan CNN. Kasar Rasha ta ce an sami gagarumin ci gaba a Moscow dangane da tattaunawar tsagaita wuta a Libya. To sai dai har yanzu ba a rattaba hannun yarjejeniyar ba tsakanin ɓangarorin biyu masu yaƙi da juna. Rasha, wato da take goyon bayan Khalifa Haftar a gabashin kasar, ta taimaka wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tare da haɗin gwiwar Turkiya da ta yi shirin tura dakaru domin wato mara wa abokan adawar Haftar baya.
Murtala Faruk Sanyin nake ne kan to labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bayan da yunkurin fassara wasu littafan kimiyya guda uku daga turanci zuwa harshen Hausa ya samu nasara, yanzu haka shehunan malaman da suka gudanar da wannan aiki a jami'ar Bayero ta Kano tare da hukumomin jami'ar na kokarin tunkarin masu ruwa da tsaki domin ganin an shigar da littafan cikin manhajar koyarwa a makarantu. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aika mana kan wannan batu.
Littafan waɗanda suka hada da chemistry, physics da kuma biology, shehunan malamai da masu digirin da girgir da sauran ma'aikata a sashen nazarin kimiyyar harshe da fassara na jami'ar Bayero Kano suka hada karfi da karfe wajen fassara su zuwa harshen Hausa. Hakan dai da daga yunkurin manazarta a bangaren ilimi na Najeriya na kirkiro hanyoyin da za su sauƙaƙa sha'anin koyo da koyarwa musamman ma a fannin ilimin kimiyya, fasaha da kuma kirkire-kirkire a wani mataki na bunƙasa harkokin ilimi a yankin arewacin Najeriya. Farfesa Yakubu Azare da ke cikin ayarin malaman da suka bada gudunmawa wajen wannan aiki ya ce an yi amfani da madaidaiciyar Hausa a yayin fassarar.
Ko a Ingila yanzu idan ka ji Englishin da ake a Scotland ya bambanta da Englishin da ake yin a cikin ainihin tsakiyar London. Wannan yana da alaka da ainihin irin bambance-bambance na karin harshe. Kowane mai karin harshe yana da iko ya amfani da karin harshensa, ba sakwace yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi ba ne, ba katsina yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi ba ne. Amma idan aka zo karkashin abin da ya shafi na hukuma ko na ilimi, duk gaba ɗaya za a tattara ne akan wani tsari da masana suka zauna suka yarda da shi cewa wannan shi ne tsarin da za a tafiyar da wannan harshe. To harshen Hausa shekaru da dama akwai tsarin da aka riga aka yarda da shi
wanda ya zamanto kwashe-kwashe ne na daga cikin waɗannan karakaran harsunan, wanda a yau ake amfani da shi a matsayin shi ne daidaitaccen tsari na amfani da harshe. Su waɗannan littattafai da aka rubuta aka fassara an dora su ne akan wannan daidaitaccen tsari na harshe.
Yanzu dai abin da ya rage shine samun amincewar hukumomin gwamnati masu kula da al'amuran ilimi a Najeriya domin amfani da waɗannan littattafai a makarantun da suka dace. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da Farfesa Nina Poblak da ta shafe fiye da shekaru 40 tana koyar da harshen Hausa a Jami'ar Warsaw da ke ƙasar Poland take jaddada aniyarta ta wallafa kamus na Hausa zuwa yarensu na Polish.
Lokacin da na fara koyar harshen Hausa, a lokacin nan akwai dalibai daga Nigeria waɗanda suka yi koyon sashi daban, ga misali sashin sanin likitoci, su bayyana mu irin harshen Hausa yadda yake, amma waɗannan dalibai suka zama malamai namu, sun taimake mu wajen irin wannan fiye.
Gashi baɗi za ki ritaya, menene za ki bayan kin yi ritaya?
Akwai abubuwa da yawa. Da farko ina so in shirya kamus na Poland zuwa Hausa, ko Hausa zuwa Poland, don waɗanda suke fara koyon harshen nan a ƙasar Poland su sami wannan kamus.
A makon jiya ne dai a nan Kano aka yi taron ƙasa da ƙasa kan hanyoyin ceto ƙananan yaruka dangin Chadik daga ɓacewa waɗanda harshen Hausa ya mamaye. Galibin yarukan dai ana amfani da su ne a yankin arewa ta gabashin Najeriya zuwa ƙasashe makwabta kamar Chadi da kuma Jamhuriyar Kamaru. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwali, kafin mu ci gaba ga wannan albishir.
Masu saurare, albishirinku.
Allah ya yi dare gari ya waye.
Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka.
A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi fil.
Gaɗan gari.
Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna Gaɗan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
gida. Kowa ya bar gida. Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummarsu.
Baki mai yanka wuya. Shiri ne da kan duba lamuran siyasa, ci gaba, dambarwa da kuma ƙalubalen demokradiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka.
Yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu.
Matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa, ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini.
Kasuwa akai mikilo ne, kasuwa
akai mikilo.
Gaskiya mu nan muna karrama masu ciniki.
Da nawa kika siya gaskiya?
Na ce 2000.
Ya wuce gaskiya. Ya wuce. Kara mun sai da maki. Gaskiya da 500 muke sai. Na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba. Ki dai bashi da 400.
Kasuwa a kasuwa.
Wani kaya sai amale. Labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To kuma masu raro za ku iya aiko mana sakonninku game da wannan rana ta hanyar email ta adireshin mu na hausa.service@voanews.com ko kuma ta wayar ho akan lambar mu alamar tarawa 1-202-205-9945. Yanzu dai gashir mu na gaba.
Saka mai wuya.
To jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadoma da kowa wani sabon shiri na saka mai wuya.
Eko sunan shi. Kuma tunda eko sunan shi kuma ile flexible yana da alaka da wa'annan kudaden manyan kudade. Yanzu in ka dauka kamar yanzu mu ka san mu ai mu duka hawan kaho ne a fannin tattalin arziki mai alaka da wasu kasashe inda Nigeria bata ci, tunda mai yawa tattalin arzikin mu da Nigeria ne. Inda da gaskiya dan ka jiba haka ga yaudara ai shilgaban Niger ne ya kamata ko shilgaban Ghana ya huto ya yi zancan ai kudin na kasashen takwas ne yace ko to me ya kai wanga ciki makurin dan ni sai da makurin
to jama'a wannan ba shirin yau bane wannan dan dano ne na muhawara da yan Allah da muke so mu fara yan Allah ya kai mu rana wato ranar talata mai zuwa wace za ta tsunduma cikin cece kucin da ya barki ba a jamhuriyar Nijar kadai ba har ma a kasashen Afirka ta yamma da dama kan batun sabuwar takardar kudin nan da ake kira eco wace su kasashen namu na Afirka suke son su fara amfani da ita a madadin kudaden su ne yanzu hakuma wannan muhawara za ta duba yadda wasu suka fara nuna alamar sun kosa da zaman sojojin kasashen ketare a kasashen irin su Nijar din to amma yau kam muna so mu kammala muhawara da muka dani kwanaki muna yi ne akan jihar Taraba Nigeria wace wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana a tsakanin shugaban jam'iyyar APC ta jihar Taraba din wato barista Ibrahim Yarsudi da kuma mashawarcin gwamnan jihar akan harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa wasu daga cikin batutuwan da muke son mu karasa muhawara da su a yau sun hada da korafin da wasu suke na cewa wai kwamishinoni ma ba sa iya ganin gwamnan jihar ballantana kuma talakawa da kuma wani zargin yan adawa da ke cewa wai tunda shi gwamnan Dariya sai dare kan karagan mulki bai taba fita ya je kai wata ziyara a wata ma'aikatar gwamnati ko guda daya ba cikin ma har da sakatariyar gwamnatin jihar to amma bari mu fara daga batun hadin kai a tsakanin jam'iyyun siyasa na wannan jihar din domin amfanin jihar Taraba batun da shi Ibrahim ya fara wa su bakin nasa
wai me zai hana idan an kafa gwamnati tunda jiha ake a zo a tafi tare me yasa ku yan adawa ba ku sallamawa
ba ma sallamawa saboda aƙidojin su ba masu kyau bane suna kawai handame kudaden da ake suke shigo Taraba ba sa wani aiki ina son baka misali yau idan ka je Bali asibitin Bali da a duk fadin arewa maso gabas ita tafi kowane asibiti wato iya gudanar da aiki da kayan aiki amma yau idan ka je in banda kadangaru da beraye babu abin da zaka samu
idan sun gayyace ku za ku amsa domin ku
idan suka gayyace mu ba za mu amsa ba saboda me saboda ba su da aƙidoji masu kyau ba su da kishin Taraba in banda almundahana ba abin da suke mu muna da shi
suna da shi suna da shi dalilin da yasa suna da shi shine dalilin da yasa yan Taraba ba su zabe su ba ka fahince ni ai
me kake nufi kenan
abinda nake nufi ai yan Taraba ne suka zabe wanda suke so ai su yan Taraba ba dabbobi bane yan Taraba mutane ne masu hankali sun duba ga A ga B wanne ne ya kamata su zaba ko wanne ne sun sa manifestos nasu sun san su waye a APC sun san su waye a PDP suka zabi PDP don haka yanzu kaji kaji ai su problem din ba maganan kiran su bane mutumin da yace shi baya so baya so ka shi ba wai maganan zai zo ku hadu ku yi aiki ba shi baya son ka ne kawai
wadikila halin ka ne ba su ba
kai to idan ma halin sai ya bada dalili menene kai yanzu yana magana asibitin Bali idan gwamnati tana aiki shi ya dade yana ma'aikacin gwamnati idan gwamnati tana aiki a rana daya gwamnati za ta gama wa mutane duk ayyukan su yanzu a program kaji a program namu yanzu kaje asibiti Bukari standard kaje asibiti Gembu standard kaje asibiti Bambu standard kaje mana baka sani ba don baka je ba idan
da aka ce
baka je ba
kudaden da
baka sani bane
idan
ya kacin ka tashi Abuja ka zo Jalingo ka koma Abuja baka san abinda Bukari take ciki ba baka san abinda Bambu take ciki ba baka san abinda Gembu take ciki ba
ba su yaki ba so ya kamata a ce an kashe
su muna godiya jama'a kun da je da aka fafata wani abun burgiya da yau zan fasa kai masu sauraro dukkanin su yanki dai ne kuma dai aka ce siyasa ba da gaba ba wato annan wa jama'a kan cewa bambanci siyasa bai sa rabu yau Elsudi ga Abubakar Bawa dukkanin ku ɗan karamar hukumar ta Sardauna ne yau da abin an tambaye ka ne mu tire rigan jam'iyya mu dawo ƴan gida ƴan Taraba ya za a ce da jihar Taraba gaba
yadda za a ciyar da Taraba gaba
banda batun jam'iyya.
Banda batun jam'iyya shine a sanya wato kishi a zuciya, ayi gaskiya, ayi adalci, wato irin abin da ake yi yau an kashe wato Taraba. Akwai abin da suke cewa curfew, har yau in ka kai karfe 12 in dai da kafa kake sai a hana ka.
Duk me mu cire bambanci,
dole mu cire bambance-bambancen da ke tsakanin mu, dole ne mu cire son zuciya. Saboda misali akwai wasu ayyuka kaman greenhouse da aka yi.
Wannan mun koma siyasa, mun ce yau mun cire gan siyasa a yanzu, ni da ke duk mun cire shi kansa. Ya za a yi Taraban da ci gaba.
Shine abin da nace ma mu tsaye da gaskiya. Mu rike amanan jama'a da suka zabe mu, sa'annan mu tabbatar da cewar duk abin da zamu yi babu son zuciya.
Alhaji baka bawa kai dan Taraba, kuma gashi dukkaninku ɗan yanki ne, kuma kamar yadda na faɗa mun cire rigan bambancin siyasa ko bangaranci, ya za a ce da jihar ku ta Taraba gaba.
Ni dai a sani na Taraba na cin gaba, a sani na a yanzu a tafiyan da muke yi Taraba na cin gaba.
Ya tafi wannan ci gaba
inda suna so ko inda kuma mu ce
kowa
yazo ya bada hadin kai, ya ba gwamnati goyon baya. Idan dukkan mu mun hada kai mun ba gwamnati goyon baya, idan inda gwamnati aka gani ba ta tafiya daidai, dukkan mu yan Taraba ne ka zo ka bada shawara.
To bari muka tambaya ta gashi yau, a ce Alhaji Abubakar Bawa ga ka daki an hada ka da dukkanin jami'an adawa na Taraba da ma na PDP din jami'ar ka san su, an ce ka cire gannan, ka fada musu ni sako na wanda zai ka ci gaba ta, me za ka ce musu?
Sako na nan shine, ina roƙon duk yan Taraba mu cire bambance-bambance na addini da na ƙiyayya da na kabilanci, mu hada kanmu guri daya, mu baiwa gwamnati goyon baya da na state da na tarayya, mu nemi abin da zai kawo mana cin gaba, mu ringa ba shugabannin shawara kuma mu yi masu addu'a.
Yan sulke ma zamu kawo a ce ga ka an daki ya hada ko ga har ga Darius ga duk waɗanda kusoshin jam'iyyar nan da take mulki ta PDP, waɗanda da kuna tare kafin ka bawa ce jam'iyyar, duk kuna ci zaka ce to yau muna son ka bamu shawara, amma ina ce mu mu cire rigar jam'iyyar, kai ma ka cire, me zaka ce musu?
Zan ce musu mu hada kai mu tabbatar da cewar mun ciyar da jihar Taraba gaba, amma ina baka tabbacin wannan gwamnatin ba ta ji, saboda duk abubuwan da kake faɗa wallahi na rubuta a rubuce, ina da hujja zan iya baka duk shawarar da ya kamata a rubuce nake rubutawa ina ba mai Darius. To commissioner sa ma bai da ikon ganin sa, ballantana special advisor sai kai kwana biyar
yaushe ka da commissioner ba kwana nan,
commissiononi na baya ba sa iya ganin Darius. Wani irin gwamnati ne kai kade kullun kana gida, bai taba zuwa kowace ma'aikata a jihar Taraba ba. Idan ya taba zuwa abunan state secretariat ga advisor ɗansa akan harkokin siyasa ya faɗa mana,
to muna godiya,
bai san kowa ba, baya jin shawaran kowa sai gaban kansa yake yi, yana ta azabtar da 'yan Taraba.
To muna godiya, to wannan a ra'ayin ka ne kuma kowa da nashi ra'ayi. To yanzu gwaniman sha'awa gashi nan da an zanta tauna yau Elsudi ga ka shirin na tsakar mai wuya, me zaka ce kan wannan shirin?
Ilimi, wato shiri ne mai ilmantar da talakawa, ilimi, wato shiri ne mai ba ma kowa yanci ya yi magana akan abinda ya ga ya dace ya yi magana tsakaninsa da Allah ko kuma ta siyasa.
Alhaji Abubakar Bawa yau ga ka cikin shirin tsaka mai wuya, me zaka ce kan wannan shirin?
To na gode muku dai da wannan shiri, domin a gaskiya wannan shiri yana taimakawa yawancin mutane wanda ba su iya zuwa wurin ko hukuma ko wani wuri ba. Wannan shiri na taimakawa kwarai da gaske, kuma muna gode muku da wannan shiri.
Shin idan yau ya da sun ce su zo, za ku yafe musu ku zo ku tafi ku haƙu?
Da ai dama mu ba mu taba cewa ba mu yafewa kowa ba, tunda muke kullum mun yafe ma kowa ya zo.
Kun yafe musu ya?
Ko kullum
kun yafe musu?
Ta yaya za mu yafe musu suna azabtar da 'yan Taraba? Babu yadda za mu yi mu yafe musu.
To muna godiya,
sun gyara tafiyarsu.
To muna godiya, to
jama'a. Kuma
in Allah ya bamu ikon karbe mulkin a kotun koli to za su dandanawa a
yau. To muna godiya. To jama'a kun da je da aka fata tsakanin shugaban jami'an ta APC a jihar Taraba Honorable Barista Ibrahim Esudi da kuma shi kansa hadimin gwamnatin jihar ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa. Yanzu kan a madadin kowa da kowa da shi kansa jagoran shirin Ali Mustafa Sokoto Ibrahim Abdulaziz ke fatan mu zama lafiya.
To a gaishe ku malamai. To kuma yadda muka ce wannan shine ƙarshen wannan muhalla ta kan jihar Taraba. Idan Allah ya kaimu rana ta yau Niger muka dosa.
Kamar yadda shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad ya wadi waɗannan mutane da suke ko suke aikin ɗan ta'adda tunda duk wanda zai zo waya ce yana hwata waɗannan mutane a kure wannan sojawan da suke taimaka mu suke taimaka ma ƙasar Niger suke taimaka ma sojawan Niger a kure su taya su wani salo ne wanda suke so wannan ɗan ta'adda su su mamaye ƙasashen mu in ya so a zamanto ba ma gwamnati babu kowa cikin tashin hankali ne ake mun gane su sosai.
Haka ne to muna fata za ku tsamaye zuwan wannan muhawara din yanzu ne bari mu yi godiya da kuma ban kwana ga su bakin namu na Taraba wato Barista Ibrahim Yasudi da kuma Alhaji Abubakar Bawa da kuma shi kansa wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya haɗa hancin su ya mana hira da su a madadin su duka Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun ba ku lafiya.
To madalla har yanzu da tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a goma muke cewa karfe 2 wato wa goma yanzu yana cewa karfe 12:26 na asuba. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice.
Sarfilu ɗaruruwan ɗalibai a wata shahararriyar jami'ar ƙasar Iran sun fito fili ƙarara suka yi Allah wadda da shugabanninsu a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'adda gwamnati ta bayyana cewa ita ce ta harbo jirgin fasinja na Ukraine akan kuskure. A wasu hotunan bidiyo da dama da muryar Amurka ta samu ɗaliban na fasaha wato jami'ar fasaha ta Sharif da ke Tehran wata babbar jami'ar ƙere-ƙere sun tattaru a wani fili cikin jami'ar ajiya Litinin inda suke tare da take tare kuma da sauraron wasu masu jawabai suna kuma sukan lamirin gwamnati. To sai dai muryar Amurka ba ta tantance da sahihancin hotunan bidiyon ba. Ana ci gaba da korafi akan rashin aiwatar da dokar kare yancin kananan yara a Najeriya shekaru 17 bayan rattaba wa dokar hannu a shekara ta 2003 ne shugaban kasar Najeriya a wannan lokacin Olusegun Obasanjo ya rattaba hannu ga dokar ta kare yancin kananan yara domin kare haƙoƙinsu da kuma kare su daga aikin wahala. Amma bayan shekaru 17 miliyoyin yara a Najeriya suna aiki mai matukar wahala domin samun kuɗin tafiyar da rayuwa da kuma tallafawa iyalansu a cewar wasu masu fashin baki akan lamuran yau da kullum. Yar takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat Elizabeth Warren ta ce Bernie Sanders ya yi jayayya da ita akan yiwuwar zaɓen mace a matsayin shugabar ƙasa a lokacin da suka gana a shekara ta 2018. Warren ta fitar da sanarwa a jiya Litinin da yamma bayan da Sanders ya bayyana rahoton da ke cewa ya faɗa mata ba za a zaɓi mace a matsayin shugaban ƙasa ba a zaman shashi faɗi maras tushe. Gidan talabijin na CNN ya ruwaito a jiya Litinin cewa Sanders ya yi furucin ne a wani taro da Warren a shekara ta 2018 sa'ad da suke tattaunawa akan ƙudurinsu na tsayawa takarar shugaban ƙasa. A cewar CNN, Warren ta faɗa wa Sanders cewa za ta yi muhawara mai ƙarfi akan tattalin arziki kuma za ta iya samun goyon baya mai yawa daga masu zaɓe mata. An yi zargin Sanders ya amsa mata da cewa baya tsammanin wato za a zaɓi mace.
Tuma da la'agai sheka. Masu rado kafin mi sallama muna taya wato ango Tahir Abdullahi Kumal da Salman Umar Barau dan Batta muna daurin aurensu da za a yi ranar Juma'an nan mai zuwa da misalin karfe 2 na yamma a masallacin Sheikh Ahmad Tijani da ke kofar mata a birnin Kano. Haka kuma muna taya iyayen ango Sanato Abdullahi Kumal da Maniru Uba Gumel wato uban gayya murna. Allah ya sa a yi lafiya ya kuma ba su zuriya ɗaya ba. Masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri da za mu kawo muku. Kada a manta kamar kullum za ku iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook.
yanzu a madadin Murtala Faruk sanyi ne ta gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy sai kuma baba ya koma kiri da ya saita mana kamera ni Sarfila Hashin Gumalke cewa sai mun sake haduwa an jima kadan da hantsi assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.